الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدك من الانجينيو maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 5 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am amrani na'am wani misali mutum ya mutu da bashi kuma wannan da yake bin sa bashi bai yafe masa ba shin haka ne a kiyama sai ya biya shi kwarai saboda haƙuƙuwa guda uku akwai haƙƙin da ko mu ce laifi uku ne akwai laifin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yafe ma bawansa akwai laifin da Allah baya bari mai haƙƙi sai an biya shi haƙƙin shi akwai laifin da in bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi Allah ya yi alƙawarin ba zai yafe masa ba hadisi ne ingantacce na cikin wato hiliyatul awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa laifi uku ne akwai laifin da Allah ke gafarta ma bawa idan ya so akwai laifin da Allah baya bari sai ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa akwai laifin da kwata-kwata Allah baya yafe ma bawa idan ya same shi da wannan laifi laifin da Allah ke gafarta ma bawansa idan ya so shine duk wani aiki na zunubi indai babu shirka bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi to Allah yana iya yafe masa kamar yanda ya faɗa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Ubangiji ta'ala na gafarta abinda ke koma bayan shirka ga wanda ya so daga cikin bayinsa haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda hadisi ne al-ilahi al-hadisul qudsi Ubangiji ta'ala yake faɗa yabna adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi yabna adam law balagat dhunubuka anana sama mastaghfartani ghafartu lak yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam da za a wayi gari kiyama kai kadai ka zo min da cikin kasa da zanubai naka ne na kai kadai sannan ka hadu da ni baka shirka da ni Ubangiji Ta'ala yace eh rantsuwa nake da girma na da buwayata zan zo maka da cikin kasa da gafara to wannan duk laifin da bawa zai samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da wannan laifi bai tuwa ba in dai tsakaninka da Ubangijinka ne to Allah yana iya yafe maka kai tsaye kuma sannan yana iya azabtar da kai gurgurdan laifin gurgurdan laifinka laifin da in bawa ya samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Allah ya yi alkawarin baya yafe masa shine shirka duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa kuma makomar sauta kamar yadda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Ubangiji Ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani duk wanda ya yi shirka da shi ya mutu akan haka bai tuba ba to Allah ya yi alkawarin baya gafarta masa haka a can cikin suratul ma'ida Ubangiji Ta'ala na faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar Ubangiji Ta'ala ke faɗa lalle yanda al'amarin yake duk wanda ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba faqad harrama Allahu alayhi al-janna tabbas Allah ya haramta masa al-janna wa ma'awahu an-nar muta ita ce makomarsa Ubangiji Ta'ala yace wa ma lidh-dhalimina min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azantar da su laifin da Allah baya bari sai ya ba masu haƙƙi haƙoƙonsu wato shine zaluncin da ke tsakankanin wato bayi junansu da juna ma'ana duk wanda ka ci haƙƙinsa to wannan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala baya yafewa duk wani mai haƙƙi sai an ba shi haƙƙin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada dishatil jarha'i min ashatil karna manzon Allah yace rantsuwa nake da Ubangiji na lalle ne ku tabbata za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su jidi da dabba wadda take marar kaho manzon Allah yace sai ta rama tunguzan da mai kaho ta mata a ranar kiyama misali akuya idan ta tunguji tinkiya da kahonta to a ranar kiyama ita tinkiyar za a halitta mata kaho ta rama tunguzan da aka mata to don haka lalle idan mutum yana bin ka bashi ka mutu baka biya bashin ba kuma danginka ba su biya maka bashin ba kuma shi bai yafe ba to wannan a kiyama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya fitar masa da haƙƙin shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya fitar masa da haƙƙin shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar da mu kwarai game da al'amarin bashi wanda a farkon musulunci idan aka kawo gawa aka shimfiɗe ta aka ajiye ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito yayi mata sallah idan ya fito baya wucewa gaba ya ma wannan gawa sallah sai ya tambaya shin akwai bashi akan wannan gawa idan aka ce masa akwai bashi akan ta manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwan ku sallah wata rana aka zo da wata gawa manzon Allah ya tambaya kamar yadda ya saba shin akwai bashi akan wannan mamaci aka ce kwarai ya rasulullahi wasu yan tammaye ne wasu darahi ne ba sun ce a lissafa ba manzon Allah ya ja baya ya ce sallu ala sahibiku kuma dan uwan ku sallah ni ba zan masa ba a rukata da Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullahi na dau nauyin biya masa wannan bashi mu ce kai masa sallah manzon Allah ya wuce gaba ya ma gawar sallah bayan wasu kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da Abu Qatada yace ka biya masa wannan bashi yace yana biya manzon Allah yace yanzu ya samu rinkunci dan haka idan mutum ya mutu in akwai nauyin bashi a kan shi duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi to za a tsare shi ba za a kai shi ba sai an biya masa wannan bashi da yake kai shi duk wata rahama da ya cancanta a kai shi cikin ta to za a dakatar da shi dalilin wannan nauyin bashi da yake kan shi sai an biya masa wannan bashi manzon Allah ya faɗa yana cewa shahidi wanda ya mutu a fagen daga jininsa yana tsartuwa gaba daya duk abin da yake kan shi na laifi ubangiji ta'ala ya gafarta masa manzo Allah yace illa dai sai dai bashi kawai sai bashi kawai to dan haka bashi in ba ya kama dole ba bayan da mutun zai yi to shine zaka iya dauka bakin gurgudan yanda zaka biya bukatunka amma haka kawai mutum ci banza ci wohi kai ta daukan bashi wannan wauta ne wauta ne baya dacewa saboda shi bashi babbar musiba shi da azabar shi kana ma raye kaga ba kowane titi ba zaka yi duk titin da ka san zaka hadu da wanda yake hun ka bashi to zaka canza titi idan kana da kunya kuma koda ka bi titin zaka ringa noke noke kana sadda sadde ya zama sulkin ka kuma daddare ba magana bacci wanda yake isasshe in dai mutumin da ya san menene bashi maganar kai bacci da sale ba ma bata mata su ba saboda abu ne wanda yake tsayi ma bawa a zuciya dan haka dai in akwai nauyin haƙƙi na jama'a akan mutum to abinda ake bukata ne gaggawa ya sauke wannan haƙƙi yayi gaggawa ya sauke wannan haƙƙi dan haka shari'a ta nuna mana cewa saboda girman al'amarin bashi in Allah ya ma mutum rasuwa bayan an fitar da wato gwalgwadon ɗawainiya ta tattala shi zuwa makomarsa sai a masa dukkanin turaren da za a shafa masa kudin masu gina in har biya aiki da sayan itace da tabarmi da sauransu idan an ware waɗannan kudade in har wasu ba su yi tabarruɗi suka yi fi sabilillahi suka taimaka to a cikin dukiyar shi za a fidda wannan ɗawainiya bayan an kai shi an binne shi duk abin da ya bari na dukiya za a tattara gaba ɗaya farko sai a tambaya su wa suke bin shi bashi idan an samu waɗanda suke bin sa bashi ko da abin da ya mallaka gaba ɗaya zai tafi akan biyan wannan bashi dole za a biya masa bashi in wani abu ya rage ba a iya biya ba ku dangin shi na kusa musamman ƴaƴan shi magadan shi da sauransu ku za ku yi kokari ku nemi abin da za ku biya ma mahaifinku bashi an gane ku ko da dukiya gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi sai an biya masa bashi sannan in wani abu ya rage an biya masa bashi in akwai wata wasiyya da yayi to sai a tsaya wannan abin da ya rage a kasa shi kashi uku a dau kashi ɗaya a cikin wannan kashi ɗaya ne za a zartar da wasiyya idan aka zartar da wasiyya abin da ya rage kuma shi ne gado amma sabani a yau in mutum Allah ya masa rasuwa ba kowa bane yake tambayar cewa ana bin shi bashi ko ba abin sa farko kawai fama ake nawa ya bari a biya musu gado wani dan uwa yana fada wani ne da Allah ya masa rasuwa wani mai hali ne da aka ma yayinsa maganar bashi suka ce mu muka sa ya ci bashi ka ji ba mu muka sa ya ci bashi to Allah ya sa a cikin yayin shi akwai wani ahlus sunna yayi tsiye turmi yace wallahi yace ba maganar gado yace ko da dukiyar za ta tafi gaba ɗaya sai mun biya ma mahaifinmu bashi wannan yana daga cikin fa'ida daga cikin fawaid waɗanda suke na fahimtar inda aka sa gaba wannan da wanda da uban yana rayi ya ware shi ya maida shi gefe a sanadiyar kawai ya fahimci inda aka sa gaba to sai gaya bayan mutuwar shi wannan da shine yayi tsaye yace dole sai an biya ma mahaifinsa bashi haka Umar Allah ya kara masa yadda lokacin yana cikin ciwon mutuwa Umar ya fada ga dan shi Ibnu Umar Umar yana da wani gida katin gida ne ana kiran shi Darul Qaba Umar ya ma dan shi wasiya yace in Allah ya karbi rayuwata wannan gida a sayar da shi a biya mun bashi in kudin gidan ya biya mun bashi to wallahi alhamdu in bai biya ba yace ka shiga dangi na a nemi taimako a biya mun wannan bashi idan wannan abin da suka hada ya kasa ka shiga cikin sauran jama'a a nema a tattara a biya mun bashin da yake kaina wannan gida na Umar shi yasa ake masa laƙabin Darul Qaba domin sayar da wannan gida akai aka biya ma Umar, Allah ya kara masa yadda bashin da yake kai shi. Don haka dole ne idan mutum Allah ya masa rasuwa, ku waɗanda suke kuke makusantan shi wajibi ne akan ku, dole ne ku biya masa bashi ko miliyan nawa ne, abin da yake hannunku ku bada, abin da ya rage ayi alƙawari lokaci zuwa lokaci, dan abin da kuka samu ku yi kokari ku biya ma makusancin ku nauyin da yake kansa domin ya samu kwanciya a cikin kabarinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 95, wanda a darasi da ya gabata wato mun karanta wasu ayoyi a cikin wannan sura ta 23, suratul mu'minun, ayoyin da suke nuna ma mai hankali cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa face Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu, wanda waɗannan ayoyi suna nuna mana at-talazum baina tauhidin rububiyya wa tauhidin uluhiyya, lazuntar juna tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya. Idan aka ce tauhidin rububiyya shine kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa, an gane ku, halittar halittu, kashewa, rayasuwa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije tsanani ko yaye shi, saukar da ruwa daga cikin girgije da fitar da zirrai daga cikin ƙasa da tada alkiyama, kowa a sakauta masa da irin abin da ya aikata. Waɗannan misali ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda ya isa ya maimaita ɗaya daga cikinsu. Wannan shine ake kira da tauhidul rububiyya. Idan aka ce tauhidul uluhiyya shine tauhidul lahi bi af'alil ibadi, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada to dole ne a kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi. Dan haka in ka yarda da cewa Ubangiji ta'ala samamme ne, shi ya halicci halittu gaba ɗaya, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake azurtawa, shi yake talautawa, shi yake janyo amfani, shi ke ije tsanani ko yaye shi, to ya zama tilas akan ka ka kadaita shi a cikin ibada. In dai ka yarda da waɗannan abubuwan to ya lazumce ka, ya zama tilas ka bauta masa shi kadai, kar ka sanya masa kishiya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, ce da su wai ƙasa da duk wanda ke duranta na halittu gaba ɗayan su nawa ne ne, in kuntum ta'lamuna, in har kun zamanto kun san da haka. Ubangiji ta'ala ya ce tambaye su ce ƙasa da duk abin da ke duranta na halittu gaba ɗaya nawa ne ne, in kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kun san da haka ku gaya mu. Ubangiji ta'ala ya ce sayaquluna lillah, da sannan za su ce maka ƙasa gaba ɗayanta da duk abin da ke cikinta na halittu na Allah ne. In sun baka wannan amsa domin ba wata amsa in banda ita, Ubangiji ta'ala ya ce kuna afala tafakkarun, ce da su shin yanzu ba za ku galgadu ku wa azutu ku kadaita shi a cikin ibada? Kenan kaga in ka yarda da cewa ƙasa gaba ɗayanta da duk abin da ke duranta na halittu na Allah ne, to ka tabbata ya zama tilas akan ka ka kadaita shi a cikin ibada. Sannan sai ya ce qul man rabbus samawati sab'i, ce da su wani ne ke da mallakar sammai bakwai, wa rabbul arshil azim, wa ke da mallakar gadon sarauta mai girma, ce da su nawa ne, domin rabbu na daukan ma'anar malik, sannan yana daukan ma'anar khaliq, yana daukan ma'anar al-ma'bud. Shine yace qul man rabbus samawati sab'i, ce da su wato sammai bakwai mallakar wani ne, wa rabbul arshil azim, wani ne mamallakin gadon sarauta mai girma. Ubangiji ta'ala ya ce sayaquluna lillah, da sannan za ka ji sun ce maka Allah ne, domin babu wata amsa in banda ita. fakula a falatar taku ubangiji ta'ala ya ce ce da su yanzu ba za ku kiyaye hukubarsa ta yaya za su kiyaye hukubarsa shi ne kada ya tashi a cikin ibada sai ya ce kulman biyadihi malakutu kulli shay'in ce da su wake da mallakar dukkan komai wa huwa yujiru wane ne ke ba bayin shi tsaro da kariya game da duk abin da suke tsoro wala yujaru alaihi wanda kuma shi ba a ba da kariya a kansa ma'ana in ya nufaci wani abu wato da wani mugun abu ba wanda ya isa ya kare Allah duk wanda Allah ya nufaci shi da azaba ba wanda ya isa ya tsare shi idan Allah ya yi nihil jarraba bawan shi da wani talauci ko wata rashin lafiya ko wani firgici ko wani kunci to ba wanda ya isa ya kare wannan bawa wala yujaru alaihi ba a iya ba da kariya a kan shi a hana shi ya aikata abin da yake ne ko kuma wala yujaru alaihi kuma shi ba a ba shi kariya domin Allah baya tsoron kowa baya tsoron komai waye isa ya samar da Ubangiji subhanahu wataala da mugunta ya faɗa innakum lan tabulugu turifata durrumi a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim Ubangiji ta'ala ya ce ya ku bayina innakum lan tabulugu durifata durrumi ya ce kun yi kaɗan ku cutar da ni balantana ku cuce haka ya ce walan tabulugu na fifatan fa'uni kun yi kaɗan wato ku amfanar da ni da wani abu fatan fa'uni ya ke cewa lan tabulugu yake cewa ya ibadi innakum lan tabulugu durri fatadurruni walan tabulugu nafifatan fa'uni yace kun yi kadan ku amfanar da ni ku amfani ni da wani abu balantana ku amfanar da ni to haka wala yujaru alaihi shi Ubangiji ta'ala ba a bashi kariya domin baya tsoron kowa baya tsoron komai ba wanda ya isa ya samar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wata musiba shi yake dora musiba kuma in yayi nihin dora ma bawan shi musiba ba wanda ya isa ya kare shi shi ne yace wala yujaru alaihi wato ba a bashi kariya yace in kuntum ta'lamuna in har kun zamanto kun san da haka yace ku fada mu sai ya kuluna lillah Ubangiji ta'ala ce da sannu zaka yi sun ce maka Allah shi ke da mallakar kowa da komai kuma shi ke ba da kariya shi ba a ba da kariya a kansa Ubangiji ta'ala ya ce kulfa anna tusharu ce da su ta kaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan bayyanarta kenan in har kun yarda da haka to ku tabbata cewa ya zama wajibi a kanku kada ya tashi a cikin ibada kaga waɗannan abubuwa mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su duka sun yi imani da waɗannan abubuwa a inda gizo yake saka kawai kadaita Allah a cikin ibada shine ba su yarda ba sun dauki waɗannan gumaka nasu suna bauta musu wai a matsayin cewa tsani ne tsakanin su da Allah in suna da wata bukata su biyo ta kansu su waɗannan gumaka su isar ma Ubangiji subhanahu wataala bukatunsu kuma sun riki waɗannan gumaka suna bauta musu wai domin su cece su a gobe kiyama Ubangiji ta'ala ya nuna musu sanya tsani tsakanin shi da bawa wannan shirka ne kafirci ne duk lokacin da zaka dauki wani bawa ka sanya shi cewa tsani ne tsakaninka da Ubangijinka in kana da wata bukata sai ka biyo ta kanshi ka fada masa wai sannan shi ya isar ma Allah ko kamar da wannan bawa tsani tsakaninka da Allah cewa wai wannan bawa shine zai cece ka a ranar kiyama to duk wanda ya haka ya kafirta ko da su dubu yake fadar la ilaha illallah a kowane yini ya shekara dubu la ilaha illallah shi ba za ta amfane shi ba domin ya warware ta a mahalli daya ne ya zama wajibi akan mu mu sanya tsani tsakaninmu da Ubangijinmu wace hanya ce koyan ibada ba yanda za a yi mu koyi ibada kamar yanda Allah ya shar'anta mana dole sai mun sanya manzannin Allah su ne tsani tsakaninmu da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar shi ne za mu koyi ibada shi ne tsani tsakaninmu da Ubangijinmu ta hanyar koyan ibada domin takanas Allah ya zabe shi ya aiko shi a matsayin manzo domin ya koya mana yanda za mu bauta ma Ubangijinmu amma in muna da wata bukata kai tsaye za mu ce ya Ubangijinmu, ya Allah ka biya mun bukata ta, ba magana sai ka faɗa ma manzo Allah, sannan shi ya faɗa ma Allah. An gane ku, ba maganar ka faɗa masa sannan shi ya isar ma Ubangiji, ya kai tsaye tsakaninka da Ubangijinka babu shamaki. Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ubangiji ta'ala ya ce, wa idza sa'alaka ibadi, in bayina wato sun tambaye ka anni game da ni, a nesa nake ko a kusa, ce da su fa inni qarib, ni ina kusa da su. Ujibu da'wata ad-da'i, ina karba addu'ar mai addu'a idza da'ani, idan ya roke ni. Dan haka falyastajibu li, bayina su nemi karbawar addu'ata, su nemi karbuwa, su nemi cewa in amsa musu addu'a su. Wali yu'minu bi la'allahum yarshudun. To dan haka tsakanin Allah da bawa babu shamaki. Duk abin da kake da bukata kai tsaye zaka daga hannunka roki Ubangijinka, amma ta hanyar koyon ibada dole sai ka biyo ta kan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne sai ya ce, bal ataynahum bil haqqi, Ubangiji ta'ala ya ce sanadi, wato mun zo musu da gaskiya, wa innahum lakadhibuna, lalle su dai makaryata ne. An gane ko? Wace ƙarya suke, domin sun yi da'awar cewa Allah yana da abokin tarayya, sun ɗauki waɗannan gumaka a matsayin cewa alloli ne, su ma sun cancanta a bauta musu. Shi ne Allah ya ce, bal ataynahum bil haqqi, bari dai mun zo musu da gaskiya. Shi ne wannan alkur'ani, alkur'ani bayyana kira zuwa tauhidi shi ne kadai ta Allah a cikin ibada. Wa innahum, lalle su lakadhibuna, Ubangiji ta'ala ya ce makaryata ne game da abin da suke da'awa na abokin tarayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko cewa Allah ya rigida. Sai ya ce, mattakazallahu min waladin, Ubangiji ta'ala bai rigida ba, wa ma kana ma'ahu min ilahi, kuma babu wani abun bauta tare da shi. An gane ko? Allah ya wanke kansa game da ɗa, kamar yadda can ya ce, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, Ubangiji ta'ala bai riki mata balantana ɗa. Shi ne ya ce, mattakhadha Allahu min waladi, Ubangiji ta'ala bai riki ɗa ba, kamar yadda ya ce, lam yalid wa lam yulad. Sai ce, wa ma kana ma'ahu min ila, kuma babu wani abun bauta tare da shi, ma'ana babu wani Allah da ya cancanta a bauta masa in banda shi. Sai ya ce, idan in har akwai wani Allah na daban wanda ya cancanta a bauta masa, la zahaba kullu ilahi bima khalaqa, da kowane Allah wato ya ja da baya, ya ware gwalgwadon iya abin da ya halatta, don kada halittunsa su gaurayu da na wancan Allah. Wala ala ba'dhum ala ba'd, kuma da junansu yayi nihin rinjaye akan juna, da wani ya yaki wani yayi galaba akan dan uwansa. In har akwai wani Allah banda Allah da ya halicci halittu gaba daya, to da kowane Allah yayi kokarin ware iya adadin halittunsa ya maida gefe dan kada su fasu. An gane ko da nan ɗan uwa da na ɗan uwansa, kamar yadda sarakunan duniya suke yi. Kowane mai mulki sai ya zo ya killace bakin iya kasar shi, ya kawo sojojinsa ya girki, don kada wani abu na cikin kasar shi ya koma cikin wannan kasa, kar a masa cin iyaka. Zai ware iya abin da yake na kasar shi, shi ma wancan ya ware iya nashi. Kuma wala ala ba'dhum ala ba'd, da junansu yayi rinjaye akan juna, yayi rinjaye akan juna. In ka san ka fi karfin wancan, sai kai kokarin yanda zaka murkushe shi, mulkin nashi ka hada ya zama tude da naka, kamar yadda sarakunan duniya suke. Inda a ce akwai wani Allah banda Allah da ya halicci halittu, to da kowane Allah ya yi famun murkushe wancan Allah domin ya gama da mulkin shi, ma'ana ya zama tude daya. Sai ya ce, subhanallahi, kaga wannan misali ne Allah yake ba mu a hankalce na cewa ba shi da abokin tarayya. Sai ya ce, subhanallahi, sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abokin tarayya, na ce amma ya sigur game da abin da suke siffanta shi da shi na cewa yana da abokin tarayya. Sai ya ce, alimul gaibi, shi ne Ubangiji wanda yake masanin duk abin da ke koye, wa shahadati, da abin da ke bayyane, fata'ala ya daukaka amma yushrikuna game da abin da mushrikai wato suke daidaita shi da shi ubangiji ta'ala matsayin sa ya wuce a ce yana da abokin tarayya sai yace qur rabbi ce ya ubangiji na imma turiyan nima yu aduna in har ka nuna mun abin da ake musu alkawari na azaba akan karyata wanda suka mun yace rabbi ya ubangiji na roƙonka nake fala taj'alni kada ka sanya ni fil qaumiz zalimin a cikin jama'a waɗanda suke azzalimai waɗanda suka cancanci uquba yace wa inna ubangiji ta'ala yace lalle murkwa ala annur yakamana idum akan mu nuna maka abinda muke musu alkawari na azaba laqadiruna ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta yace mu masu iko ma'ana abinda muka musu alkawari na azaba ubangiji ta'ala yace muna da ikon da zamu nuna maka an gane ko in mun so muna da ikon da zamu nuna maka iya abinda muke musu alkawari na azaba zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala idfa'a billati hiya ahsanus sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ويجي تعالى نافدا إدفع بالتي هي أحسن السيئة Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa ka ije dukkan wata mugunta da aka maka a sanya a dukkan wata mugunta da aka maka duk wata cutarwa da aka maka sawa'an a karan kanka ko a cikin dukiyarka ko a cikin iyalinka ko a mutuncinka Ubangiji ta'ala ya ce wannan muguntawa da aka maka ka yi kokarin ije ta billati hiya ahsan wato da tabi'a wadda take mafi kyau idan mutum ya munana maka to kai ka kyautata masa idan mutum ya ce daga yau ba shi ba kai ya yanke zumunta tsakaninka da shi kai kuma daga ran nan ma ka ce yau ma na fara ka ci gaba da sadar da zumunta tsakaninka da shi idan mutum ya hana ka kayan shi kai dauki naka ka bashi idan mutum ya zage ka sai ka ce Allah ya gafarta maka Allah ya baka hakuri Allah ya shiryar da kai idan ya zage ka sai ka ce maimakon ka rama zagin da ya maka sai ka ce Allah ya shiryar da kai hadakallahu Allah ya shiryar da kai haka magabatan kwarai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi wannan dabi'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kauda kai da yafiya game da dukkan cutarwar da aka musu duk wanda ya cutar da su kai tsaye sai su masa alkhairi alkhairin da ba zai manta ba shine ubangiji ta'ala ya ce idfa ka ije as-sayyi'a dukkan wata muguntawa billati hiya ahsan da dabi'a wadda take mafi kyau na daga cikin abin da zai zame mana misali akan haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da jama'arsa sai ga wani ba kauye da ya zo ba sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya sai ya kama mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kuzgu wannan mayafi cin bakinsa sai ya shake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa burdi a wuya sai ya ce ya Muhammad maimakon ya ce ya Nabi Allah ko ya ce ya Rasulullah ko ya ce ya Abul Qasim sai ce ya Muhammad sai ce a afani mimma a baka Allah yace ba ni daga cikin abin da Allah ya baka dukiyar Allah ya damka a hannunka sa'a ba ni wani kaso daga ciki wannan husgu mayafi da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shake masa wuya har wuyan yayi burdi waiwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi da murmushi waiwai maimakon ya waiwai a fusace manzo Allah sai ya waiwayo yana masa murmushi wannan wawu ta da yayi masa maimakon ya ce ya rasulullah ko ya ce ya nabi Allah ko ya ce ya abul qasim da ya ce ya muhammad manzon Allah bai ce komai ba amsa masa sannan abin da yayi nema a bashi manzon Allah ya ce ku dauka ku bashi aka dauka aka bashi shin anan muguntawa ce ko ba muguntawa bace muguntawa ce balma muguntawa wadda ta kai matuka domin fiyayyen halitta ne yama irin wannan wauta wadda babu wata wauta sama da ita wane ne za a masa irin yau a irin haka a yau ya kyale to amma anan sai waiwayo yana mulmushi kuma ya dauki abin da ya roka ya bashi to dan haka wannan aya tana nuna mana cewa ta yanda zamu mu'amalanci jama'a wanda duk wanda ka masa irin wannan mu'amala to duk kiyayyar da yake maka to zai rikide ya koma masoyinka duk wanda yake mugunta maka indai kana kyautata masa to zai kasa gane kanka yace wannan wani irin mutum ne daga ran nan kuma babu abin da zai dasu a cikin zuciyarsa face sanka da kaunarka to wannan irin makiya waɗanda suke na zahiri wanda idanmu yana ganin su to ta hanyar haka zamu mu'amalance su mu hore su su koma masoyanmu Zanna sallallahu alaihi wasallama yana da manyan makiya makiyan da babu wasu makiya sama da su irin su Safwan ibn Umayya wanda Safwan ibn Umayya yake fada yake cewa wallahi da a duran kasa yace ba ni da makiyi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babu wanda nake famar in samu wata dama daidai da kyautawar ido in gama da shi yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushi bai yana mun kyauta yace wallahi sai da ya rikide ya koma masoyina a duran kasa ba wanda nake so sama da shi wanda da Safwan ibn Umayya da Zaidul Khair da ɗaya daga cikin na uku manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya raba ganima ta kunai manzan Allah ya dauki ra ya sa aka lissafin gura kumi 100 daga cikin ganima manzan Allah ya ce a bashi aka bashi manzan Allah ya ce a saki kirgo 100 a bashi aka saki kirgo raƙuma 100 aka bashi yace wallahi da ba ni da makiyi a duran kasa sama da shi yace wallahi a yau ban ni da masoyi sama da shi kuma haka wani daga cikin makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kyauta ya kara masa take yake ya koma cikin jama'a sai yake cewa ya ku jama'a ta ku musulunta yace Muhammad yana kyautar mutumin da baya tsoron talauci to dan haka duk wanda yake kiyayya da kai to abin da ya kamata kai kai kokarin kyautata masa wannan kyautatawa da kake masa za ta sa ya rikide ya koma masoyinka shine anan ubangiji ta'ala yace idfa billati hiya ahsanu sayya nahnu a'lamu bima yasifuna kamar yadda can ubangiji ta'ala yace idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كان cikin surat fussilat ubangiji ta'ala yace idfa billati hiya ahsan ka ije dukkan wata mugunta da dabi'a wadda take mafi kyau sai yace fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawa sai ga maka wanda tsakaninka da shi akwai gaba da kiyayya ka annahu waliyyun hamim zai zamanto kamar wani masoyi ne wanda yake ya kai matuka a wajen soyayya Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru amma fa irin wannan dabi'a ba kowa ba ake bashi ba kowa ba ake ba wannan dabi'a da wannan hali sai wadanda suka dau hakuri sai wanda yafi karfin zuciyarsa ya mallaki zuciyarsa shine yake samun wannan dabi'a wa ma yulqaha illa ru hazin abu kuma ba kowa ake ba irin wannan hali sai ma abuci rabu ne girma a gobe kiyama to kaga wannan kenan makiyi na zahiri Allah ya nuna mana ta hanyar da zamu magance kiyayyar da yake mana shine mu masa mu'amala wanda take kikkiawa ta hanyar nan zamu magance kiyayyar da take tsakanin mu da shi to kuma akwai babban makiyi wanda yake koyayye wanda shi yana ganin mu ba ma ganin sa shine iblis kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su. To shi ma anan Ubangiji Ta'ala sai ya nuna mana ta hanyar da za mu kare kanmu game da sharrinsa da muguntarsa, shi ne ya ce wa Rabbi, cin ya Ubangiji na, a'udhu bika, ina neman tsari da kai, min hamazati shayatin, wato game da wasiwasin shaytanu. Wasiwasin shaytanu su ne abin shi ne abin da yake saka ma bawa a cikin zuciya, yana kawata masa ayyuka waɗanda suke na sako, da irin yanda zai kasalantar da kai, ya ragwantar da kai game da ayyuka na alkhairi, ya saka shagala game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan wannan nau'i ne na wasawisu shaytan. Shine yace wa qur rabbi, kace ya Ubangiji na, a'udhu bika, ina neman tsari da kai, min hamazati shayatin, game da wato wasiwasin shaytanu. Lafazin hamazat jam'i ne na wato hamza, idan aka ce alhamza shine wato ka hangaji abu da karfin tsiya. To irin yanda shaytani yake tunkuda bawa akan ayyuka waɗanda suke na sako, shine anan wato bawa yake neman tsari da Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya koya mana yanda zamu yi addu'a mu neman tsari da kariya game da sharri na shaytani. Shine yace wa a'udhu bika, ce ya Ubangiji na, ina neman tsari da kai, rabbi, ya Ubangiji na, an yi haduru ne, kada shaytanu su halarto mu a cikin al'amurana. Saboda shi wannan makiyi na koye, duk wata mujamala da za ka yi masa, na ka sakan masa huska, kai masa mulmushi, ko ka ɗau wani abu ka bashi, shi duka baya masa, saboda shi kawai hallakar ka yake nema ta kowane hali. Duk abin da za ka masa shi a banza, ta hanya ɗaya ne za ka da magance sharrin shi da mugunta, shi ne neman zari da kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sharrinsa. Amma su makiya waɗanda suke na zahiri, wanda muke cutuwa da su, wannan kyautatawa da za ka musu da ɗaukan haƙuri a kan cutarwa da suke maka, ta hanyar nan za ka hore su su koma masoyanka. Amma shi wannan duk abin da za ka yi masa a banza, don haka babu ta hanyar da za ka samu tsira game da sharrin shi da muguntar shi illa fakewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce wa qur rabbi, ce ya Ubangiji na, a'udhu bika, ina neman tsari da kariya da kai, min hamazati shayatin, game da wasiwasin shaytanu. Sai ya ce wa a'udhu bika, ya ce ya Ubangiji na, ina neman tsari da kai, an yi haduru ne, wato kada su halarto ni a cikin al'amurana. Domin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shaytani yana halarto ma dan adam a cikin dukkan lamarinsa gaba daya. Manzon Allah ya ce hatta da cin abinci da dan adam zai yi shaytani sai ya halarto masa, kusantar iyali da za ka yi shaytani sai ya halarto. Don haka aka shar'anta mana yin bismillah idan za mu fara cin abinci, wannan bismillah tana zamantowa garkuwa tsakaninmu da shaytanu, ba za su yi tarayya da mu a ci game da cin wannan abinci. Amma duk abincin da bawa ya ci ba tare da ya yi bismillah, to ya sanna cewa hannunsa hannun shaytani suka ci wannan abinci. In ka tuna kafin ka gama cin abincin in kai bismillah, Ubangiji Ta'ala zai tilasa shi duk abin da ya ci sai ya amayo shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sai yace hatta idza jaa ahaduhumul maut, Ubangiji Ta'ala yace idan aka kai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su, suwa waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su suka yi sakaki, suka bari kwanukan rayuwa suka tafi ba tare da sun fa'idanci komai ba, qala rabbi irji'u, zaka ji wannan ya faɗa wanda yayi sakaki rayuwarsa ta tafi a banza, idan alamun mutuwa suka halarto masa zai ce rabbi irji'uni, yace ya Ubangiji na, irji'uni, mai dawo da ni zuwa duniya. Idan mutuwa ta zo ma ɗayansu, Ubangiji Ta'ala yace qala, sai ka ji ya faɗa rabbi irji'uni, ya Ubangiji na, dawo da ni duniya, la'alli a'malu salihan, dan in aikata aiki na ƙwarai, fima taraktu, game da abin da na bari na kwanukan rayuwa suka tafi haka nan ba tare da na fa'idance su ba. Kaga anan wanda yayi sakaki ne ya tuzartar da kwanukan rayuwa bai fa'idance su ba kamar yanda ake bukatar a fa'idance su, domin fa'idantar kwanukan rayuwa shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wanda ya bari rayuwarsa ta tafi ba tare da yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, to sai yayi burin cewa a dawo da shi duniya. La'alli a'malu salihan, ya ce wai dan in aikata aiki wanda yake nagari shine in yi imani da Ubangiji na, in biyo baya da ayyuka na kwarai, fi ma taraktu, game da abin da na bari na kwanukan rayuwa suka wuce haka nan ba tare da na fa'idance su. Kaga a nan ba yana gurin cewa a dawo shi zuwa matarsa ko ƴaƴansa ko dangin shi ko wani abin da ya tara na dukiya, a'a yana famar a dawo da shi duniya ne domin wato yayi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aikata ayyuka na kwarai. To kaga a nan mai haya ishi ne hankali wa'azi wanda yake cikin kaidi na rayuwa ya zama wajibi a kan shi ya dukufa a kan ayyuka na kwarai, gaya wanda ya yi sake ne rayuwar shi ta tafi a ƙarshe zai yi wannan guri na dawowa duniya. Ubangiji ta'ala sai ya bashi amsa ya ce masa kalla. Ubangiji ta'ala ya ce ko ɗaya maganar dawowa duniya bata mata su ba, innaha kalimatun huwa qa'iduha, cewa a dawo da shi duniya wata kalima ce wanda yake faɗa haka wanda bata da amfani. Ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'ihim, wato gaba gare su barzakhun, akwai wani shamaki. An gane ku? Ila yumi yub'asun, har izuwa wato yinin da ake tada matacci shine yinin alkiyama, ma'ana duk wanda ya mutu to akwai wani shamaki a gabansa, shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba, yana wata rayuwa ta musamman har izuwa yinin da za a tada mutane shine yinin alkiyama. Dan haka duk wanda ya riga ya mutu, maganar cewa wani ya hadu da shi yayi mafarkin ya hadu da shi ido da ido, wannan duk maganar banza ce. Duk wanda ya mutu sawa'an salihin bawa, manzo daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi ko wani kafiri ko wani malalaci, duk wanda ya mutu to yana cikin wata rayuwa, ita ce ake kiranta alhayatul barzakhiyya, rayuwa ta barzakhu. In aka ce barzakh shamaki kenan, kai baka nan baka nan, wani abu ya sha makance tsakaninka, maganar kai baka isa lahira ba kuma kai ka bar duniya. An gane ku? Rayuwa ce wadda take ta musamman, wanda ba wanda ya san hakikanin wannan rayuwa face Ubangiji subhanahu wataala, rayuwa ce gaibiya. To shine Ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'ihim, gabansu akwai wani shamaki wanda ya tsare su, maganar dawowa duniya ba su ma ta mata su ba. Ila yumi yub'asun, har izuwa yinin da za a tada alkiyama. To wannan aya tana nuna mana duk wanda ya yi sakaki lokacin ya kure masa to zai yi nadama, a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba, kamar yadda can Allah ya faɗa a cikin suratul hijr, rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Ubangiji ta'ala ya ce da yawa waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu za su yi burin ina ma a ce sun zamanto musulmi, ma'ana masu miƙa wuya da ji da bi ga Ubangijinsu, haka za su yi buri a ranar kiyama. To haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am, walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurdu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanu huwa anhu wa innahum lakadibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara, da kaga waɗanda suka kafirce mu iz wuqifu 'alan nari, lokacin da aka tsida su akan gaba ta wuta, iya abin da ya rage a hankada su su fada. Ubangiji ta'ala yace faqalu ya laitana, a lokacin nan zaka ji sun fada sun ce kai can mu nuraddu, ina ma a dawo da mu duniya, wala nukadziba bi ayati rabbina, in an dawo da mu duniya ba za mu koma karyata ayoyin Ubangijinmu, wana kuna minal mu'minin, kuma za mu kasance daga cikin masu yin imani da shi. Ubangiji ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka zamanto suna koyewa a cikin zukatansu gabanin wannan yini, domin a cikin zuciyarsu ba su yarda da alkiyama ba. abinda suke boyewa a cikin zukatansu na karyata alkiyama yau shine ya bayyana gare su, sun ga alkiyamar tabbas ce. Ubangiji ta'ala yace walau rudula aduli manuhu an kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema. Ubangiji ta'ala yace la'adu yace na rantsi da girma na da buwayata za su koma aikata abinda aka hane su, wa innahum lakazibuna. Ubangiji ta'ala yace lalle su makaryata ne, maganar cewa in an dawo da su za su yi imani ba za su koma karyata ayoyin Ubangiji, wannan ba haka bane. Shine anan Ubangiji ta'ala yace hatta idza jaa ahaduhumul maut, idan aka kai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su, kana sai ya faɗa yace rabbirji'u, ya Ubangiji na dawo da ni duniya, roƙonka nake dawo da ni duniya, la'alli a'malu salihan, dan in aikata ayyuka na ƙwarai, fi ma taraktu, a cikin abin da na bari na kwanukan rayuwa na suka tafi haka nan. Ubangiji ta'ala sai ya ce kalla, ku ɗaya maganar dawowa duniya bata taso ba, innaha wannan abin da yake faɗa na cewa ya Ubangiji na dawo da ni, kalimatun huwa qa'iluha, kalima ce kawai wanda yake faɗa wanda ba ta da amfani. Wa min wara'ihim, Ubangiji ta'ala ya ce a gabansu barzakun, akwai wani shamaki wanda ya tsare su game da dawowa duniya, ba za su dawo ba ila yau ba a suna har izuwa yinin da ake tada alkiyama, duk wanda ya mutu maganar dawowa duniya ba ta taso ba. Ubangiji ta'ala ya ce fa idza nufika fis suri, kenan wannan kaga wanda ya kaifice ma Ubangiji, haka wanda ya yi imani da Ubangiji ya yi sakaki game da ayyukan da za su amfane shi musamman ciyar da dukiya, to shi ma in ya zo mutuwa sai ya yi buri ina ma a saurara masa domin ya ciyar da wani kaso daga cikin dukiyarsa. Ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa ai lokaci ya ƙure. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qareebin fa asaddaqa wa akun minas salihin ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. Ubangiji ta'ala yace ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku na dukiya kafin ciwon mutuwa ya zo ma dayan ku, idan ya zo sai ka ji mutumin da yayi jinkiri game da ciyar da dukiyarsa yace rabbi ya Ubangiji na laula akhartani ila ajalin qareeb, ina ma ka jinkirta min izuwa wani dan lokaci wanda yake makusaci, a bani wasu ƴan mintuna. Fa asaddaqa, in yi sadaka da wani kaso daga cikin dukiyata, wa akun minas salihin, ni ma in zama daga cikin bayi waɗanda suke na ƙwarai. Ubangiji ta'ala zai bashi amsa, walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Ubangiji ta'ala baya jinkirta ma wata rai idan ajalin ta yazo daidai da sai wanda sai ba a ƙara ma mutum. Yace wallahu khabirun bima ta'malun, Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, inda kana da niyyar ciyarwa kafin wannan lokaci da ka ciyar, me yiwa in an bashi lokacin in ya dawo ba zai ciyar ba, kamar yadda su suka yi burin cewa in sun dawo duniya za su yi imani, to Ubangiji ta'ala yace in an dawo da su ma imanin da suke faɗa ba za su yi ba, abinda aka hane su shine za su koma aikatawa. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa idza nufika fis suri, idan aka yi busa a cikin kaho, ita ce busa ta alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce fala ansaba bainakum yawma idzin, babu wata danganta tsakankanin bayi a wannan yini da za ta yi amfani. Wala yatasaaluna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma junan su baya tambayar juna. Idan aka yi busa ta alkiyama, duk wata danganta da ka sani to ba za ta yi amfani ba, maganar ni dan wane ne ji kan wane ne bata ma taso ba, domin yini ne wanda ya kai karshe a wajen tsanani. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhi sha'nu yughni, kowane mutum Ubangiji ta'ala yace lamarin shi ya wadace shi, baya bukatar na wani, wanda kake so kake kauna a nan duniya a wannan yini din kun hadu daidai da nauyin fuffuken sabro na zunubin shi, ba za ka yarda ba ka dauke masa, kowa ta kan shi yake, da na guje ma mahaifi, na guje ma mahaifiyarsa, uwa da uba suna guje ma ɗansu, mata tana guje ma miji, miji yana guje ma matarsa, dan uwa yana gujewa dan uwansa, kowa ta kanshi yake. Kuma a wannan yini, inda ka san cewa duk wani wanda kake so, da uwa da uba da ɗa da jika da mata da dan uwa, inda zaka bada su ayi bilinka game da azabar Allah, zaka iya dauka ka bada. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ma'arij, law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Inda a ce mutum ya san zai iya yin bidin kanshi a yinin alkiyama, idan ya bada wato matar shi da ƴaƴansa da dan uwan shi da duk abin da ya mallaka a duran ƙasa, inda a ce in ya bada za a yi bidin shi, a tsiratar da shi daga azabar Allah, zai iya ɗauka ya bada. To dan haka duk wata danganta in dai an yi busa ta a cikin kaho, busa ta alkiyama, to wannan danganta ba ta da wani amfani. Maganar ni dan wane ne, shi kan wane ne, bata mata su ba. A nan ne duniya, in kana da uwaye masu daraja ka ce alƙurmansu, amma in kiyama ta yi shi ke. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake faɗa ga wato Safiya bintu Abdul Muttalib, wanda Safiya yar mahaifinsa ce, manzo Allah yar mahaifinsa ne, an gane ko matsayin ya take ga mahaifinsa ita Safiya. Manzo Allah ya ce, tambaye ni duk abin da kike so in baki, fa inni la uguni anki min Allah shay'a. Yace in kiyama ta yi, yace bazan wadatar da ke komai game da azabar Allah. Ya kirayi Fatima, yace ya ke Fatima, salini ma shi iti, duk abin da kike so ki tambaye ni in baki a yanzu. Yace fa inni la uguni anki min Allah shay'a. In kiyama ta yi, yace bazan wadatar da ke komai game da azabar Allah. Au kama kana gaya duk kusacin Fatima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ce a kiyama bazan wadatar da ke komai game da azabar Allah. Kaga a nan, in kana so ka wanye lafiya a yinin alkiyama, ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙar da take tsakaninka da Ubangijinka, ka tsare dokokinsa, ka aikata ayyuka na ƙwarai, shi ne iya abin da zai fitar da mutum. Domin yini ne wanda ƴaƴa da dukiya ba sa amfani, illa man atallaha biƙalbin salim, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biƙalbin salim. Da haka yace fa idza nufika fi suri, in an yi busa a cikin kaho, busa ta alkiyama, fala an saba bainahum, Ubangiji Ta'ala ya ce babu wata danganta tsakankanin bayi da za ta yi amfani yawma izin a wannan yini, wala ya ta sa'alu, da kuma junansu ba sa tambayar juna, kowa ta kanshi yake. Shi ne can Allah ya ce mana wala ya sa'alu hamimun hamima, makusanci ba ya tambayar makusancinsa, ɗa ba ya tambayar ina babansa yake ko ina wato innarsa take, haka miji baya tambayar ina matar shi take, ita ma bata tambayar mijinta, kowa ta kanshi yake, kowa ya kaɗa gabansa. To akwai kuma inda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'aluna, a ran nan junansu ya gabato ga juna, suna tambayar juna ina suwa ne, ina suwa ne, ina suwa ne, yaya aka yi, yaya aka yi. Abdullahi dan Abbas ya haɗa kan waɗannan ayoyi, yace shi yinin alkiyama wato zanguna ne, ma'ana zango ne ɗaya bayan ɗaya. Wani yanayin in aka shiga, kowa baya tambayar kowa, wani yanayin kuma in an ɗan samu dawowa cikin hayyaci, sai ka ji ana tambayar juna. Shi ne a nan ya ce wala ya tasa'aluna junansu, wato baya tambayar juna. Sai ya ce faman thaqulat mawazinuhu, Ubangiji Ta'ala ya ce duk wanda kayan awansa na lada ya yi nauyi yarin jayi zunubi, fa ula'ika humul muflihuna, waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna a wannan rana, Allah ya sanya mu a cikin su. Sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu, wanda kayan awansa na lada yayi rashin nauyi zunubin yarin jayi ladan, fa ula'ika alladhina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya, fi jahannama khaliduna, a wannan yini Ubangiji Ta'ala ya ce su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama. Sai ya ce talfahu wujuhahum an-nar, wuta na kona fuskokinsu, wa hum fiha kalihun, Ubangiji Ta'ala ya ce su a cikin wuta kalihuna, sun daure fuska, ko kuma wahum fiha kalihu, na ma'ana sun yage dumbarin baki, wal iyazu billahi, saboda tsananin azaba. In azaba ta yi azaba, lebe na sama zaka ga ya janye, ya dage, ya yi sama, na kasa kuma ya zazzabo, sai hakura kawai. Shine ma'anar wahum fiha kalihu, na sun yage dumbarin baki, ko kuma kace wahum fiha kalihu ay abisun, ma'ana sun daure fuska, ba wata fara'a ta tare da su. Kaga wannan aya mi take nuna wannan, da aka ce in aka yi musa ta alkiyama, babu wata danganta tsakankanin bayi a wannan yini da za ta yi amfani, kuma junan su baya tambayar juna, sai Allah ya nuna mana iya abin da zai amfani mu, shine aiki na fara. In mutum ya yi kokari ya ma kansa guzuri a nan duniya, to a ran nan idan aka auna ayyukansa, to ladan shi zai rinjaye zai, shine ya ce faman sakulat mawazinu, duk wanda sikelin shi na lada yayi nauyi ya rinjaye zunubin. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humul muflihuna, waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su. Sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu, duk wanda wato kayan awansa na zunubi na lada yayi rashin nauyi kenan, zunubin ya rinjaye ladan. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya, ba su ribanci komai ba. Fi jahannama khalidun, Ubangiji ta'ala ya ce a wannan yini su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama. Sai ya ce talfahu wujuhahum an-nar, wuta wato na kona fuskokinsu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa law ya'lamu allazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yusaru. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce mu, inda a ce sun yi sanin lokacin da ba sa iya ije ma fuskokin su wuta, wala an zuhurihim, kuma ba sa iya ije ma gadan bayan su wuta, wala hum yusaru, kuma su ba za a taimaka musu ba. Inda sun san haka, to da sun yi kokarin sun yi da'a ga Ubangiji, saboda ba inda wuta ta yi bala'i ta fi tsananin zafi sama da fatar fuska. Dan haka Ubangiji ta'ala yake cewa sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar, sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Ubangiji ta'ala yace wuta na ruguma fuskokinsu. Shine anan Ubangiji ta'ala yace talfahu wujuhahum an-nar, wuta na kona fuskokinsu. Wahum fiha kalihun, Ubangiji ta'ala ya ce su a cikin wutar wato masu yage dumbarin baki ne, ko kuma ka ce wahum kalihun, su masu daure fuska ne ba murmushi. Alam takuna ayati tutula alai, Ubangiji ta'ala sai ya ce shin yanzu ayoyina ba su zo muku ba? Tutula alaikum, ana karanta muku cewa duk wanda ya gasgata ni ya gasgata manzannina, shi zai samu tsira a wannan yini, aljanna ta zama makomarsa. Duk wanda yake imani da ni ya karyata manzanni, ya karyatar da manzannina cewa wuta ita ce makomarsa. Ubangiji ta'ala ya ce alam takuna ayati tutula alaikum, shin ayoyina ba su zamanto ba ana karanta muku a rayuwarku ta duniya? Ko kuntum biha tukadhibu, kuka zamanto kuna karyatarwa da su? Kalu, sai su faɗa su ce rabbana, ya Ubangijinmu, kwarai an karanta mana ayoyinka. Galabata alaina shikuwatuna, sai dai tsiyatarmu wadda ka kaddara mana ita ce ta yi rinjaye a kanmu. Wa kunna qauman dhalin, dan haka sai muka zamanto mutane waɗanda suke masu kauce ma tafarki madaidaici, muka zamanto mutane batacci. Kawai kadararka ce ka kaddara cewa mu matsiyata ne, ba mu da rabo a wannan yini. Wannan abin da ka kaddara shi ne ya yi rinjaye a kanmu, ya hana mu mu yi imani. Wa kunna qauman dhalin, mun zamanto mutane ne waɗanda suke batacci. Rabbana, suke cewa ya Ubangijinmu, roƙonka muke akarjina minha, ka fitar da mu daga cikin wannan wuta. Fa in udina, in har mun koma ƙaryatar da manzanninka, to fa inna zalimuna, lalle mu azzalimai ne, mun cancanta a shigar da mu. Wannan wai ya uzuri ne za su bada, shi ko tuntuna Allah ya yanke musu hujja, hujjar Allah ya yanke ma bayansa, a farko da Allah ya halicce mu ya kimsa mana a cikin zuciyarmu a cikin tunaninmu ba mu da wani ubangijin da ya cancanta mu bauta masa sama da shi mahalicci mu wannan kowa da Allah ya halicce shi ya halicce shi akan wannan fitra fa aqim wajha haka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah haka kuma manzo Allah ya faɗa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra haka ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin hadisi al-qudsi khalaqtu ibadi kulluhum hunafa sannan bayan haka wannan alkawari da Allah ya dauka sai Allah ya turo mana manzanni domin su jaddada mana wannan alkawari kuma ya saukar da littattafai manzanni suka koma zuwa ga ubangijin su suka gadar mana da waɗannan littattafai dan kada mu manta da wannan alkawari na kadaita ubangijin mu a cikin ibada to dan haka manzanni da Allah ya aiko da littattafan da Allah ya aiko manzanni da su wannan hamzari ne Allah ya yanke ma bayansa kamar yanda yake rusulan mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko da manzanni suna masu bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata su ya karbi sakon da suka zo da shi wa mundirin suna masu gargadi da kashedi da barazana game da gidan wuta game da duk wanda ya karyata su li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangijin su bayan turo da manzanni turo da manzanni yanke hanzari ne kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza to shine anan suke addu'a rabbana akhrijna ya ubangijin mu roƙonka muke ka fitar da mu min ha daga wannan wuta fa in udina in har mun koma karyatar da ayoyinka muka karyatar da manzanninka fa inna zalimu lalle mu azzalamai ne mun cancanci a shigar rabu mutar qalaqsahu fiha ubangiji ta'ala sai ya ce ku nisance ni ku nisanta a cikin wannan wuta wala tukallimu ubangiji ta'ala ya ce kar ku mun maganar a fito da ku qalaqsahu fiha lafazin iqsahu kamar yanda mutum zai faɗa ga karansa ya ce masa iqsa ma'ana ibtalid bihi ubangiji ta'ala sai ce iksahu kuni san tafiha a cikin wuta wala tukallimun ubangiji ta'ala yace kar ku mun magana ma'ana kar ku mun maganar a fito da ku innahu kana fariqun min ibadi domin wata jama'a daga cikin bayi na sune mu'minai sun kasance ya kulo na suna fada rabbana ya ubangijin mu amanna mun gaskata da kai faghfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana zanubanmu warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jin kai irin waɗannan mutane masu wannan addu'a fattakastu muhum sikhriya sai kuka maida su abin izgili abin ba'a hatta an saukum zikri izgilin da kuke da su har ya mantar da ku ambatuna wa kuntum minhum tabahakun kuma kun zamanto kuna musu dariya in za su wuce kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun ko kuma an gane ku wa idza marru bihim yataghamazu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun ko kuma innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhahabu waɗanda suka kangare ma ubangijin su sun kasance suna ma waɗanda suka yi imani dariya wa idza marru bihim yataghamazun idan za su wuce ta gaba gare su sai su ringa kyahucin su suna zumbucin su suna nuna su da baki wa idza ra'awhum in sun ga mu'minai qalu sai su ce inna ha'ula'i ladallun lalle waɗannan sune batacce sun bar tafarki wanda yake mari da yake ubangiji ta'ala ya ce waɗannan bayi na wa mu'minai masu wannan addu'a wanda dare da rana suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani da kai roƙonka muke ka gafarta mana warhamna ya ubangijinmu ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jin kai irin waɗannan jama'a fattakastumuhum sikriya sai kuka maida su abun ba'a abun izgili hatta an saukum zikri har suka mantar da ku ambatuna ma'ana shagala game da yi musu izgili ya mantar da ku wato game da ambatuna wa kuntum minhum tabahakun, ubangiji ta'ala yace kuma kun kasance kuna musu dariya dan izgiri da ba. Ubangiji ta'ala yace inni jazaituhum liyawma bima sabaru, dan haka ni na sakauta musu a wannan yini a sababin hakurin da suka dauka game da izginin da kuke musu da ba'ad da kuke musu. Ubangiji ta'ala yace na sakauta musu annahum humul faizun, su sune masu rabo a wannan yini. Lokaci ya tafi kadan ya rage nan da ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.